كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيهاك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلّج ميتانك البركة مسلّج عثمان ابن عفان dake nan gadan kaya a wannan gari namu na Kano a wannan yammaci na Juma'a yau tara ga watan Rabi'ul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da tara ga watan 12 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Baqara wannan kuma shine majalisinmu na 92 a tafsirin wannan sura. Gabanin karanta ayar da zamu tashi akan ta, ina mika ta'ziya ta ga daukakin ɗan uwa musulmi bisa rasuwar ɗaya daga cikin malamanmu na wannan jiha a yau a ajiyar da daddare Allah ya masa rasuwa, shine Malam Musa Hussein Madabo. Watakila da yawa ba su san shi ba, yawa kuma sun san shi. Yana ɗaya daga cikin malamanmu da suka ba mu tarbiya. Kusan duk wani matashi da ya taso a rijiyar lemo ya samu gatan wannan malami, musamman ta fuskar karantarwa da ilmantarwa da shige masa gaba kan shi a ilimi. Ni kai da nan hasana ce daga cikin hasana ɗinsa. Mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa sha'awar yada ilimi, da tun tasowarsa malami ne, ya koyar a abin Secondary School ta Gwammaja, cewa kici mata Gwammaja 1, shi ne sakataren samarin jama'a tun yana saurayi kenan yake harka addini, shi ne sakataren samarin jama'a tun Nasarar Islam na nan jihar Kano, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa ilimi musamman abin da ya shafi ilimi na addinin musulunci a rijiyar Lemo, makarantar sa Khairul Bariya da Khairul Wara, suna daga cikin makarantu da suka yaye ɗalibai da dama. Da yawa daga cikin ɗaliban da aka yaye a wannan makaranta sun je garuruwa sun yi karatu, sun je, wasu sun je Saudiya, wasu sun je Sudan, wasu sun je Egypt, wasu kuma sun yi karatunsu a nan mai zurfi. Da yawa daga cikinsu wasu na ɗauke da digiri na farko, wasu na biyu, wasu ma na uku, kuma har ya koma ga Allah sha'anin karantarwa ce ya sa a gaba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya masa gafara, waɗanda ayyuka da ya yi a rayuwarsa Ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa su a mizaninsa, ya bar masa su a sadaka jariya. Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, ya yafe masa kurakuransa, ya haskaka masa kabarinsa, ya alkinta bayansa. Allah subhanahu wataala ya gafarta wa dukkanin masattu da suka riga mu gidan gaskiya na musulmi. Ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu, kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu cikawa da imani.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا kuma kamar haka ne muka sanya ku al'umma tsakatsaki da takunu shuhada ala nas dan ku zama masu shaida ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma manzo ya kasance mai shaida akan ku wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha kuma ba mu sanya alqiblan nan da ka kasance akan ta ba illa lina'lama man yattabi'ur rasul sai dan mu san wane ne yake bin manzo mimman yanqalibu ala aqibai da wanda yake juyawa ya koma baya bisa dugadugansa wa in kanat zakabiratan illa ala alladhina hada Allah kuma lalle al'amarin alqibla din nan ya kasance babban abu ne sai ga wadanda Allah ya shiryar wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum kuma Allah bai zantu wanda zai tozarta imaninku ba inna Allah bin nasi laraufur rahim lalle Allah ga mutane mai jin kai ne mai kuma mai tausayi ne kuma mai jin kai a wannan ayar mun fara fassara ta a wancan satin a lokaci yayi ba mu kammala ta ba ubangiji subhanahu wataala yana fadar irin matsayi da falala da yayi wa al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zabe su kamar yadda ya musu zabi ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su ta hanyar sanya Ka'aba ta zama ita ce alqiblar su to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya sanya su su zama al'umma tsakatsaki su zama al'umma adala su zama al'umma zababbu a gurin Allah subhanahu wataala kamar yadda ke kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ubangiji yace yayi wannan li takunu shuhada ala nas dan ku zama masu shaida ga mutane dan ku zama masu yin shaida ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma manzo ya zama mai shaida a gare ku anan shaida da ake nufi wannan al'umma za ta yi ga mutane shaida ce wacce take akwai shaida ta duniya akwai shaida ta lahira akwai shaida ta duniya da wannan al'umma take wa mutane akwai kuma shaida a lahira da wannan al'umma za ta yi ga mutane shaida a duniya shine yaban da wannan al'umma za ta yi wa mutum da cewa mutumin kwarai ne mutumin kirki ne wannan shaida ce da take nuna gaskiyar imanin sa a gurin Allah kuma shaida ce da take za ta sa ubangiji subhanahu wataala ya bashi gidan aljanna ya kubutar da shi daga azabar wuta idan wannan al'umma ta yi wa mutum shaida da akan gaskiya to wannan shaida ce da take karbabbiya a gurin Allah subhanahu wataala haka nan idan da za ta yi masa shaida akan cewa ba mutumin kirki bane mutumin banza ne ko ta yi shaida akan kafircin sa to wannan shaida za ta wajabtar masa da gidan wuta a ranar gobe kiyama abinda yake nuna wannan akwai hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mutane sun wuce da wata jana'iza fa athnau 'alayha khairan sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke zaune tare da shi suka yabi wannan mabaci cewa ga halinsa na kwarai mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza suka yaba masa sosai فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت daga lokacin annabi yace ta wajaba sannan sai aka zo wucewa da wata jana'iza fa athnau alaiha sharran ci kai wannan mutum ba mutumin kirki bane ba mutumin kware bane mutumin banza ne ga irin halayensa suka yi masa mugunar shaida annabi yace wajabat ta wajaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ma wajabat menene ta wajaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha athnaytum alayhi khayran fa wajabat lahu aljanna wa hadha athnaytum alayhi sharran fa wajabat lahu an-nar antum shuhada'u llahi fil ard annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan na farko kun yi masa kyakkyawar shaida kun masa shaida da alkhairi kun yabe shi da alkhairi fa wajabat lahu aljanna sai aljanna ta wajaba gare shi wancan kuma shi kuma kun masa mummunar shaida asnaytum alayhi sharran kun yaba masa amma da alkhairi da sharri fa wajabat lahu an-nar sai wuta ta wajaba gare shi antum shuhada'u llahi fil ard ku masu bada shaida ne na Allah subhanahu wataala a nan doran kasa saboda haka wannan yake nuna cewa wannan al'umma tana yi wa mutakan yi shaida ga mutane a nan duniya shaidar ta lahira shine za ta yi shaida ga sauran al'ummomi da kuma annabawansu gaba daya cewa annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko musu sun isar musu da sako wasu sun yi imani wasu sun ki imani amma dai annabawan sun isar da wannan sakon cikakke ba tare da toye wani abu daga cikin sa ba abinda yake nuna wannan shine hadisin da Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah ya fitar daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yaji'u nuhun wa ummatuhu فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي النبي صلى الله عليه وسلم يجي ذا أزود النبي كو النبي نوح عليه السلام زي زوشيد الأمة السع سي الله سبحانه وتعالى يتبيش شن كائسر وتكائسر تساقن الله سبحانه وتعالى يتروك لشي فيقول نعم أي رب يجي إيه يا أبنجتي نائسر فيقول لأمته سي الله يتيو الأمر النبي نوح عليه السلام هل بلغكم شن يا إسر مكو دسامن فيقولون لا سي كاي بي إسر ما جاء أنا من النبي هو مقمانا النبي يزوم نبا فدوب دي النبي نوح عليه السلام شكين أن بابا وانا ايكو فتي إرن واغوا وانا ايدا بتانسا لدعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ياي درانا ياي دددر ياي أبين ياي أبو يا بيس داي دايا يا بيس قرارا تارانس شكرا دبوبا همسين ياي أتكنس أما كما أيو أنزو قبان الله سبحانه وتعالى ذا إشريعة الله يتم بيش كائسر ياتي نائسر amma mutanen su saboda tsabar runtu wai bai isar ba sun ce su ba su magani ya sa ba wato ai wanda aka yi masa ma bai zo ba ba wai maganar ya zo ya isar musu ba sun ki karba a ba su magani shi ba ma ja adabin nabi ko ba kowa ba to kaga idan al'ummar annabi Nuhu alaihi salam ta yi haka duk da wannan dadewa da yake a ciki da salo da yake ta bi iri-iri wajen yi musu wajen yi musu wa'azi sun ce bai basu ma gan shi ba su to ina ga sauran annabawa kuma kaga dole za a samu wannan rincin to shine sai Allah subhanahu wataala ya ainihin ya ce wa annabi Nuhu alaihi salam man yashhadu laka waye zai maka shaidar cewa ka isar fa yaqulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu annabi muhammad da al'ummarsa annabi muhammad da al'ummarsa فنشهد انه قد بلغ النبي تسيم حدو شيد cewa ya isar shine abinda Allah subhanahu wataala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wal wasatu al-'adl nabi ce al wasat ana rikin adali saboda haka Allah subhanahu wataala zai shaidar da wannan al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallama akan sauran al'ummomi da annabawan su cewa sun isar da sako to yadda aka yi da annabi Nuhu dinka haka sauran annabawa su ma duka wata al'umma da ta yi runtu cewa ita ba a aiko mata wani manzo ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da al'ummarsa mu kenan za mu yi shaidar cewa an aiko musu da annabawa kuma ga sun isar musu da sakon kadaici Allah subhanahu wataala wasu sun yi imani wasu sun ki imani to kaga yana daga cikin mukammilat hadhihi shahada abinda zai cika wannan shaida mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama mu zage dantse wajen kiran sauran al'ummomi zuwa ga addinin Allah mu isar musu da sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda dorawa yayi akan sakon annabawan da suka gabace shi da kira zuwa ga tauhidi kowace al'umma wacce take rayuwa a doran kasa tabbata mun yi iyayen mu wajen isar mata da wannan sauti na sakon Allah subhanahu wataala wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wanda shi zai tabbatar ma da wannan al'umma ita wannan matsayin nata na cewa ita mai shaida ce ga sauran al'ummomi saboda abinda Allah subhanahu wataala ya babu labari wanda babu shakka babu kokonto a cikin sa na cewa Allah ya aiko annabawa kuma ga kiraye-kiraye da suka yi a cikin al'ummar su ga kuma irin kalubale da suka fuskanta daga al'ummomin su wasu daga ciki Allah ya halaka su wasu da iska wasu da tsawa wasu da ruwa ubangiji subhanahu wataala ya labarta mana wannan a cikin littafin sa mun karanta mun yadda mun yi imani na yaqini da ba shakka a ciki saboda haka muke da karfin gwiwar a gaban Allah zamu ci ka aika musu da manzo duk da cewa ba mu gani ba ba a zamanin mu aka yi ba, amma labarin da ya zo mana khabaru yaqin ne, labari ne da babu shakka a cikin sa, zalikal kitabu la raiba fihi, babu shakka a cikin abinda alqur'ani ya zo da shi ko kadan. Saboda haka muke da karfin gwiwar da zamu cewa Allah subhanahu wataala ka aika musu da manzo, ka aika annabi, mutanen annabi Nuhu alayhi salam, ka aika zuwa ga mutanen annabi Hud, ka aika zuwa ga mutanen annabi Salih, annabi Shu'aib, annabi Lut, annabi Ibrahim, har sau dukkan sauran annabawa gaba daya. Allah ya ce wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, ku kuma manzo ya kasance mai shaida a kanku. Wace irin shaida annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wa wannan al'umma, kuma suwa ne ne annabi zai wa shaida a cikin wannan al'ummar, mu'minai ko mu'minai da kafirai gaba daya? Wasu daga cikin malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da shaida ne akan cewa shaidar da al'ummarsa ta bayar na cewa annabawa sun isar da sako shaida ce ta gaskiya, wato zai yi shaida akan shaidar da muka bayar na cewa Allah ya aiko annabi, mutanen annabi Nuhu, annabi Nuh, Allah ya aiko Adawa, annabi Hud, Allah ya aiko Samudawa, annabi Salih, hakanan sauran annabawa duka Allah ya aiko, sauran al'ummomi Allah ya aiko musu annabawa daban-daban. Wannan labarin da zamu bayar ko shaidar da zamu bayar, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bada shaida akan cewa shaidar mu da muka bayar gaskiya ce. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine ma'anar waya kuna rasulu alaikum shahida, kaga ma'anar ta kenan tazkiya ce, wato mu kuma za a yi mana tazkiya. Wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi mana tazkiya, ya wato yayi bayanin kasancewar mu'adalai. Abinda ake nufi da tazkiya shine kai bayanin wani adali ne ana karɓar shaidarsa. Saboda haka wannan tazkiya ce zamu samu. Wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi waya kuna rasulu alaikum shahida, abinda ake nufi da wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ainihin ba da shaidar cewa sakon da aka aika masa ko aka aiko shi da shi na musulunci ya isar zuwa ga al'ummarsa. Sawa ka kaga ashe wannan shaida ce da za ta shafi kowa da kowa cikin wannan al'umma, da mu'minai da kafirai duka. Annabi zai ba da shaidar cewa Allah ya aiko shi da sako shi ne musulunci, kuma ya isar da wannan sako bai rage komai daga cikinsa ba. Wasu daga cikin malamai suka ce abinda wato shaidar da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi shi ne shaidar cewa waɗannan mu'minai na wannan al'umma lalle sun yi imani da shi, sun yi imani da abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan zai nuna ya ke shaida ce da take banci mu'minai kadai. To wannan ayar tana nuna wato girman sha'anin shaida, ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa shi masani ne ga dukkan komai, babu wani abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, babu wani abu da za a aikata Ubangiji subhanahu wataala bai san da wannan aikin ba, amma duk da haka Ubangiji subhanahu wataala sai ba zai zartar da hukunci ba sai an samu shaidu, sai an samu shaidu, sannan Ubangiji subhanahu wataala ya yi hukunci bisa wannan shaidu. To wannan yana nuna maka girman sha'anin shaida, kuma wannan yana nuna maka mai ba da shaida yakan ba da shaida da abin da yake da iliminsa ne na yaƙini, ko da kuwa ba a gabansa aka yi ba, amma yana da wani labari tabbatacce wanda baya kokonto a kansa, to yana iya zuwa ya ba da shaida ga wannan labarin. Matukar dai wannan labarin ya tabbata ta hanyar dalilai masu ƙarfi, ko da kuwa idansa bai gani ba, ko da ba a gabansa aka yi ya ji ba. Kuma wanda yana nuna cewa tazkiya, wato a tsarkake ko a yi bayanin adalcin wanda zai ba da shaida, wani abu ne wanda yake da asali babba a cikin sha'anin shaida. Kuma dole wanda zai yi tazkiyar wani, wato ya wanke wani, ya yi bayanin cewa ya isa ya ba da shaida, dole ya kasance ya fi wanda zai yi wa tazkiyar, ya zama da saboda yake da shi ta fuskar adalci, ta fuskar nagarta, shine zai ba da shaida. Shi yasa mu wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai mana shaida, shi kuma wanda zai yi tazkiya baya buƙatar shi kuma a yi masa a yi tazkiyarsa. In aka ce an je gaban alƙali waɗanda za su yi shaida a ƙa'idar musulunci sai an samu tazkiyar, wanda duk za a kawo shaida gaban alƙali ya ba da shaida a shari'ar musulunci sai an bi diddigi wane ne shi, an nemi waɗanda aka yadda da su dattawa masu mutunci wanda suka san shi suka yi mu'amala da shi su ba da shaida akan cewa wannan na ƙwarai ne mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana ba ku san shi da rashin gaskiya ba to a lokacin da za a ce to faɗi abin da ka sani sannan a saurare shi sannan ya ba da shaida wannan su ake kira al-muzakkur su ne ake kira al-muzakkur to shi al-muzakki baya buƙatar shi ko wanda zai masa taskiya in ba haka ba sai abin ya zama yana da tasalsul baya da ƙarshe kenan in ka ce shi ma wanda dattijo da za a kawo mutumin kirki shi ma sai an nemo wani ya ba da shaida akan sa to kaga shi ma wanda aka nemo za a ce to shi kuma waye zai ba da shaida akan shaidar sa shi ma wanda za a kawo sai abin ya tafi ba iyaka kenan don haka shi muzakki babu buƙatar a nemi shi kuma wanda zai taskiyar sa matukar dai shi ya shahara da adalci ya shahara da nagarta shaharar sa ta ishe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba wanda zai shaida akan sa shi ba wanda zai shaida akan sa shi yasa lokacin da ya zo hudubar sa a hajjin ban kwana da ya yi bayanin da ya duk bayanin da zai yi sai ya ce hal ballagtu ala hal ballagtu ya tambayi shin na isar jama'a su ce na'am ka isar sai ya ce allahumma shahad ba zai ce ishadu ba dan ku ba za ku masa shaida ba Allah dai shaidar sa sai ce allahumma shahad Allah ka shaida saboda ka shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne zai taskiyar mu kuma shi kuma Allah subhanahu wataala ne shaidar sa ba buƙatar shaidar wani mu duba anan akai amfani da ala a duka guraren guda biyu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafan litakunu shuhada'a 'alan nas sannan aka saki cewa wa yakuna rasulu 'alaykum akai amfani da ala maimakon ayi amfani da allam ba a ce litakunu shuhada'a lin nas ba wa yakuna rasulu lakum shahidan akai amfani da ala saboda a nuna al-isti'la harful isti'la ne ala dan a nuna cewa shi mai shaida shine wanda yake ya sa ido ya ga abubuwan da suka gudana ya bibiye su shi yasa aka yi amfani da kalmar ala don ta nuna wannan sannan za mu ga a farko sila ɗin an kawo ta da ƙarshe aka fara kawo shuhada sannan aka ce alan nasi shuhada alan nasi alan nasi su ce sila amma a gaba ta biyu sai aka fara kawo silar aka ce waya kunan rasulu alaikum sannan sai aka ce shahida to malamai suka ce a manufa da ta sa a farko aka yi kawo shuhada ɗin da farko sannan sila ɗin ta zo daga ƙarshe saboda abin da ake buƙata a nan algharaz ɗin shi ne a tabbatar da cewa ku masu shaida ne don haka sai aka fara gabato da maganar shaida ɗin aka ce shuhada sannan aka ce alal nas a gharazi na biyu kuma ko a guri na biyu kuma manufar da ta sa ubangiji subhanahu wataala ya ƙaddamar da alaikum don a nuna cewa falalar a nan take ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne mai muku shaida ya zama ne shi ne mai ba ku shaida ba wasu ba ba wasu za a gayyato su yi shaida a kanku ba a manzan ku shi ne zai ba ku shaida saboda haka a nan ko ta wani ɓangare falalar ta su al'ummaci can shuhada su ɗin ne alaikum ɗin ma su ɗin ne sai aka fara gabatar da shuhada a can saboda nan shi ne mahallin minna ɗin sannan nan alaikum ɗin ma shi ne mahallin minna ɗin nan ma aka gabatar da shi to wannan yana nuna girmama wannan al'umma ta yadda ita ce ita za ta bayar da shaida akan dukkan al'ummomi da manzannin da suka gabata amma ita ba wanda zai yi shaida akan ta sai manzanta sallallahu alaihi wa sallam Allah ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha kuma ba mu sanya al-qiblat da ka kasance akan ta ba illa li na'lama man yattabi'u ar-rasul sai dan mu san wane ne yake bin manzo man yanqalibu 'ala atibaihi da wanda yake daga wanda yake juyawa ya koma baya bisa daga rigansa wato Allah subhanahu wataala yake cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama a farkon karo mun shar'anta maka ka fuskanci Baitul Maqdis sannan daga baya muka juyo da kai ka kalli Ka'aba domin halin wanda yake bin ka halin wanda yake maka da'a halin wanda yake fuskantar alƙibla tare da kai duk inda ka fuskanta halinsa ya bayyana mu gane shi wanda yake biyayya ne gare ka mai yi maka da'a ne mai bin inda duk ka juya shi nan zai juya sannan mu gane wanda kuma yake yanqalibu ala aqibai, yake juyawa ya koma bisa digadigansa ko ya yarda ya bar addininsa. Abinda zahirin ayar zai yi ihami, wato zai shiga kwakwalwa ga wanda mai tsaya tadabburi da tunani ba, kamar Ubangiji subhanahu wataala yayi wannan jarrabawa ne dan ya sani, kamar da bai sani ba, yanzu ta hanyar wannan jarrabawa zai sani. Subhanahu wataala an zalika uluwan kabira, babu abinda Allah subhanahu wataala yake koyuwa gare shi. Allah subhanahu wataala alimun bima kana wama sayakunu wa idza kana kaifa yakunu. Allah ya san abinda ya wuce, ya san abinda zai zo nan gaba da yadda zai kasance. Saboda haka ta hanyar jarabawa ba wani ilimi ne Ubangiji subhanahu wataala yake karuwa da shi sabo ba, wanda da ban bai sani ba. Irin waɗannan ayoyi suna nan a cikin Al-Qur'ani, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Shin kuna tsammanin ku shiga aljanna Allah bai san wane ne suka yi hakuri da suka yi jihadi daga cikin ku ba, bai san kuma waɗanda suke masu hakuri ba? Kaga anan Ubangiji subhanahu wataala bai yi wannan tamhisi ba dan ya sani abinda zai nuna maka haka. Fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wali yabtali Allahu ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimu bi dhati sudur. To wali yabtali Allahu ma fi, Ubangiji subhanahu wataala yayi muku abinda yayi muku a yakin Uhud, ya zama da kun samu matsala, ba a ci nasara a karan farko ba. Li yabtali Allahu ma fi sudurikum, dan Allah ya jarrabi abin da yake cikin zukatanku. Wali yumahhisa ma fi qulubikum, kuma ya tantance abin da yake cikin zukatanku. Sai ya ce wallahu alimu bi dhati sudur, kuma Allah mai cikakken sani ne game da abin da suke cikin kiraza. Kaga fadar Allah da ya ce wallahu alimu bi dhati sudur, bayan ya ce wal yabtali Allahu ma fi sudurikum, sannan ya sake cewa wallahu alimu bi dhati sudur, wanda yana nuna cewa wannan jarraba wanda yayi ba ita ce za ta sa ya san abin da yake cikin zukatanku ba. Da ban can shi ya san abin da yake cikin zukata, Allah masani ne ga abin da yake cikin kirana. Wa ma ya'zibu an rabbuka an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama, inna Allah la yaqwa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Babu wani abin da yake kuya daga Ubangijin ka, a sama yake ko a ƙasa yake, babu wani abin da Allah subhanahu wataala bai san da shi ba. Don haka wannan jarrabawar ba ta ya san abin da bai sani ba ne. To me yasa yake yin wannan jarrabawar? Ce illa lina'lama, shine malamai suka ce abinda ake nufi da illa lina'lama, ay lina'lama ilman yatarattabu alayhi as-sawab wal iqab, ilimin da ake yin hukuma ko ake bada lada a dalilin sa. Ilimi na Ubangiji subhanahu wataala iri biyu ne, akwai ilimin duk abinda zamu zai wakana, duk abinda zamu aikata Allah ya riga ya san shi. Amma Ubangiji subhanahu wataala baya mana hisabi dogaro da wannan ilimin, ce Allah subhanahu wataala ya san cewa wanda zai yi laifi, to kawai bari a yi masa hukuma tun bai yi laifin ba. Wannan ilimin akwai shi, shine Allah ya riga ya san wannan. Akwai kuma ilimin abin da ka aikata, shine ilimin da za a gina maka sakayya a kansa, ko kuma Allah subhanahu wataala ya hukuma ga wanda ya cancanci hukuma a kansa. To Ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan jarrabawa ne dan al'amarin waɗannan da ya ambata ya bayyana, domin bayyanar al'amarin su ga kowa shi zai sa a fahimci dalilin da ya sa suka cancanci lada ko suka cancanci hukuma. Idan bai bayyana ga kowa ba, to ba za a fahimci dalilin ba. To wannan shine ma'anar liya'lama din, lina'lama din, lina'lama ay ilman ilman zuhur, ilimi na bayyana abin, ba ilimi na Allah ya san abin ko bai san shi ba. Shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce na alama a nan an shigar da ma'anar numayyizu a cikin fi'ilin, wanda shi ne abin da malamai suke kira tadbin, tadbinu ma'ana fi'ilin fi fi'ilin akhar, a shigar da ma'anar wani fi'ili a cikin wani fi'ili. Kamar na alam din nan an tura kalmar, an shigar da ma'anar kalmar numayyizu, mu tantance mu bambance tsakanin wannan da wannan, kamar yadda Allah subhanahu wataala ce li yamina Allahu al-khabith min at-tayyib, dan Allah ya bambance wanda yake al-khabith, wato bara gurbi bara kyau, da kuma wanda yake mai kyau. da haka Ubangiji subhanahu wataala kamar an shigar da kalmar da ma'anar nubayyizu ne a cikin kalmar na'lam, shi yasa sai aka yi mata kaidin mimman yanqalibu ala aqibai, dan a bambance tsakanin wannan da wannan. Illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul, sai dan mu gane mu san wane ne yake bin manzo, manzo a nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama. A nan an fito da sifar sakarara, ita ce sifatun risala, cewa shi manzo ne, dan a yi ishara zuwa ga gaskiyarsa kuma a kwadaitar zuwa masa biyayya. Wannan da ake muku magana a kansa manzo ne daga Allah subhanahu wataala, kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne, ya kamata ku ya wajaba ku gaskata shi ko ku bi shi. Mimman yanqalibu ala aqibaihi, daga wanda zai juya ya koma da baya akan digadigansa. A nan cewa mimman yanqalibu ala aqibaihi ya fi a ce mimman lam yattabi'ir rasul, aka ce illa lina'lama man yattabi'ir rasul, sai ba a ce mimman lam yattabi'ir rasul ba. Me yasa ba a ce mimman lam yattabi'ir rasul ba, aka ce mimman yanqalibu ala aqibaihi, dan man yanqalibu ala aqibaihi ashak, ya fi tsanani, wato shi saboda ma bazama da kiyayya da girman kai, wato da baya da baya koma, bai ma tsaya bata lokacin sai ya juya ba, da baya ya fara gudu, saboda haka ya fi akan wanda aka ce bai bi ba, inda ce aka yi bai bi ba tana yiwa tsayawa yi, tsayawa a inda yake amma bai juya ba. Wanda ya juya ala aqibai, ya juya akan digadigansa ya koma baya inda ya fito, saboda haka wannan yana nuna tsananin bijirewa da tsananin komawa baya da kin karbar abin da annabi ya zo da shi. Wala Allah hikimar da ta sa Ubangiji ya yi wannan jarrabawar a karan farko, Allah subhanahu wataala bai ce larabawa ko musulmi da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su kalli Ka'aba ba, sai aka basu suna kallon Baitul Maqdis suna sallah. Daga bayan hijira da wata shida ko wata bakwai, aka ce to su da su kalli Ka'aba, kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana Makka duk tsawon shekarun da ya yi a Makka, bayan aiko shi ga Ka'aba yana sallah a kusanta amma ba ita yake fuskanta, zai zo gurin Ka'abar amma ba ita yake sawa gaban sa yayin sallah, yana fuskantar Baitul Maqdis. Haka Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya fuskanci Baitul Maqdis. Su ma musulmi da suka yi imani a lokacin ga Ka'aba a ganin su amma ba ita suke fuskanta ba, suna fuskantar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta. Kamar yadda kuka sani Ka'aba tun kafin zuwa musulunci, tun a jahiliya Larabawa suna girmama ta, suna ɗaukan cewa wani alama ce ta ainihin tarihinsu mai asali, alama ce ta girma da ɗaukaka a tarihinsu, saboda haka suna girmama ta. Idan aka ci gaba da kallanta a lokacin bayan musulunci, akwai yiwuwar wani ya rika ci gaba da kallanta amma bisa cewa wani abu ne na gargajiyarsa da yake girmamawa, saboda haka zuciyarsa kuma bata zama ta miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah, yana yin fuskantar ibn al-Ka'aba ne saboda tun taso wasu da abin ita ce abinda suke fuskanta in suna ibada, suna ganin girmanta. To shi ko musulunci so yake gaba ɗaya a tace zukata, su zama babu wani abin da suke ta'alluki da shi sai Allah subhanahu wataala, a tace musu zukatansu gaba ɗaya ya zama da Ubangiji subhanahu wataala suke fuskanta, a raba su da dukkan wata gargajiya, a raba su da dukkan wani abu na kabilanci ko na jinsi ko na ƙasa ko na tarihi, ce wannan ba shi ne abinda za su yi alfahari da shi ba, za su yi alfahari ne da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. To saboda haka sai aka cire su, aka raba su da fuskantar ɗaki mai alfarma wanda suke girmama shi, aka zabar musu na wani ɗan lokaci su fuskanci Almasjid Al-Aqsa, har sai zukatansu an wanke su daga dukkan wani datti, daga dukkan wani burbushin jahiliya da abinda da suke ganin girmansa na jahiliya, don an cire wannan jahiliya da suke zuciya. Don haka a lokacin da za a ce to su dawo, a yanzu za su dawo ne saboda biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. kaga an fuskanta an gane wanda yana ya kasance mai fuskanta mai fuskantar wato wanda zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya domin yayi masa biyayya lokacin da yake sallah yana kallon Baitul Maqdis ya rabu da abin da ya tashi a kansa kakanni abin da iyaye da kakanni yana ganin girmansa ya fuskanci wani guri wanda ba shi da alaka da shi a wancan lokacin to kaga alama ce da take nuna cewa tabbas wannan manzo Allah yake bi ba al'ada yake bi ba amma da tun farko sun kalli Ka'aba ba ka gane wanda shi yana yi da nan al'ada ba da wanda kuma dan biyayya yake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da aka ce ku kalli Baitul Maqdis sai duk suka kalli Baitul Maqdis kaga wannan alama ce da take cewa Allah suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke wada'a in an ce su dawo wannan za su yi ta ne bisa wannan umarni ba wai bisa gargajiya da al'ada ba to haka shi musulunci yake a dukkan komai ana so ka tace shi daga dukkan wani abu na al'adu ya zama da kana yin shi ne wato musuluncin zalla ta bangaren aqida ta bangaren ibada ta bangaren suluk akwai wasu abubuwa da muka taso muke yi saboda al'ada ce amma musulunci ya zo da wannan abu to yi kokari ka fahimci musulunci ne yake a san abin sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma kana yi saboda wannan ka rika jin wannan ba ka rika jin cewa ta al'adar ka bace kawai kai kana yi da al'adar ka ce saboda kai watakila in ka fita inda ba a yin wannan kike ce to shikenan da ban jangan in kula da al'ada ta nake bari in bari ka kama wani abu daban a to wannan ba shi yake son musulmi ya kasance a kansa ba ana son musulmi ya zama komai dashi ya dora shi akan doran shi kansa musulunci da bin kauya ga Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da shigar da wani abu na gargajiya ko al'ada a ciki ba Allah ce min man yanqalibu ala aqibai ya nuna kenan dukkan wanda ya bar musulunci to ko shi da ya samu koma baya ba kamar yadda wasu suke kokarin su nuna rike addini shi ke bai da mutane ko ba baya akwai san da aka samu wannan a kasashen turai kasashen yamma lokacin da suke cikin duhun jahilci lokacin da abin da fasto fada da coci suke hukunta su a lokacin suka hana kowa yin wani tunani da zai amfana da al'umma sai abin da suka ce a lokacin da su suke zartar da hukunci ga wanda suka ga dama a bisa san zuciyarsu yadda suke so saboda sun bar tafarkin annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko musu a wannan lokacin kuma kasashen musulmi ci gaba suke da shi cikin haske suke saboda a lokacin suna rike da musulunci waɗancan sun tashi sun yi bore sun yi fito na fudo da malaman addininsu da addininsu sun jefar da cuci sun raba ta ba da sha'anin rayuwarsu abinda ya faru a kasashen turai wanda shi ne ya haifar da abinda ake kira secularism mulkin ba ruwan Allah ko tsarin ba ruwan Allah saboda a lokacin waɗanda su suke cewa su ne wakilai na Ubangiji subhanahu wataala a doron ƙasa su ne malaman tuci-tuci sun bar tsarin Allah ne saboda haka suna zartar musu da soyayyar zukatansu ne don haka sai suka ga cewa ba za su yi bore ga wannan suka yi wannan bore suke ganin cewa to daga wannan lokacin sun fara ci gaba sai aka ɗauko wannan fikirar sai aka kawo mana ƙasashen musulmi wanda mu kuma lokacin da muka rike musulunci lokacin muke ci gaba saboda musulunci addini ne ilimi musulunci bai tabo da yaki wani abu da ilimi ba shi yake kwadaitar da kai yake ziga ka yana wato kara maka kaimi ka tashi kai nazari cikin dukkan abin da yake kewaye da kai a rayuwa awalam yanzuru fi malakuti awalam yaraw fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay'in awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay'in Ubangiji subhanahu wataala shi yake cewa a tashi a yi duba a tashi a dubi sama a dubi kasa a dubi abinda duk yake kujewa da kai zaka musulunci bai taba shiga tsakanin dan adam da tunaninsa ba illa iyaka ya masa saiti ya zama da tunanin nasa akwai inda zai iya zuwa yana da gici akwai abinda akwai metafizikiya wanda tunanin dan adam ba zai kai kansa ba akwai ma wara al-ghayb wanda sai dai imani in yace da tunaninsa kawai zai gano ba zai gano ba abinda zai gani shine kawai abinda yake zahiri na rayuwarsa a jikin halittar sama akwai abinda bai da ilimi akan sa to wannan shine gejin da dan adam musulunci yake ba wata da dan adam to sai aka dauko fikirar wannan sai aka zo aka kawo mana ita a kasashen musulmi sai aka ce to kuma kuna so ku ci gaba to duku karkade addinin sai ku ci gaba wanda addinin mu ba irin nasu bane addinin mu gangare ne addinin mu ba a harrafa shi ba ba a canza shi ba ba a baddala shi ba addini ne a tsawon tarihin shi yana ainihin karfafar ilimi ba inda ya fada da ilimi sabanin nasu inda suka rika kashe malamansu suka rika kona wasu da rai saboda sun saba abinda coci ta fada saboda sai aka kawo fikirin cewa to in ana so a ci gaba to sai an raba addini da rayuwa saboda komai sai a ce ba ruwan addini da ba to shi saboda in addini ya shiga wai zai hada ruwa gudu sai ka tarnaki to kaga anan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa bin annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi na musulunci shine ci gaba
na'am
saba masa shine koma baya
na'am
mimman yanqalibu ala aqibai wanda ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam shine raji kuma ka duba yadda al'ummar musulmi suka zama sirrin takalluf dinmu sirrin komawa bayan mu shine lokacin da muka saki addini ai lokacin da muke rike da addinin ci gaba muke yi kasashen turai su suke zuwa kasashen musulmi su yi ilimi su yi ilimi na rayuwa su yi ilimin hadasa engineering su yi ilimin kimiyya su yi ilimin falak astronomy kasashen musulmi suke zuwa su yi kasar andalus ta zama wata tara daga nan aka dauki ilimin daga kasashen larabawa daga cikin musulmi aka shigar da shi kasashen turai har zuwa karni na 18 miladi kasashen turai basu gushe ba suna amfani da littafin Ibn Sina Al-Qanun fi Tur wanda littafin ne da aka rubuta shi da cikin larabci Ibn Sina duk da tabargazar sa a rayuwarsa ya rayu ne a cikin bi'a ta musulmi bi'a ce ta musulmi har ta bashi dama yayin wannan bincike da yayin da magani irin su Fakhruddin Razi irin su Ibn Nafis wanda ya yi gano a daular damawiya duk a cikin al'ummar musulmi suka taso in ma a tarihi zaka samu suna da tasu abubuwan marasa daɗin faɗa to amma dai sun rayu ne a cikin bi'a islamiyya ita ce ta ba su wannan damar da ƙarshe aka rika zuwa da lokacin da ƙasashen turai suke cikin dark age kisa dark age lokacin duhu suke cikin duhu da rashin wayewa a lokacin kasashen musulmi suke zuwa su dosa na haske to bayan sun dosa na hasken sun koma can mu kuma sai aka ce to in mu ma muna son mu ci gaba da zama a cikin haske mu bar musulunci muna barin musulunci sai hasken ya mutu din to saboda haka sirrin daukakan mu shine mu koma zuwa ga asalinmu ko koma asalin muka koma asalin ba abinda ba za mu zama ba abinda ba za mu zama ba saboda haka wannan ayar tana nuna maka ci gaba shine biyayya ga musulunci ci baya kuma shine sakin addinin musulunci duk wanda ya saki addinin musulunci ya koma baya ya ci baya kidahu bini wa innaha lakabiratun wa in kanat lakabiratun wa in anan mukhaffafa ce min al-thaqila wa in anan wa innaha li damir sha'ni yana komawa zuwa ga waccan waqi'a ta canza al-qibla wato wannan canza al-qibla da Allah subhanahu wata'ala yayi lakabiratun babban al'amari ne abu ne mai wahalar gaske abu ne mai nauyi akan zukata illa 'ala alladhina hada Allah sai ga wanda Allah ya shiryar da su wato sai ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su ga gaskiya ya datar da su ga aiki suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koyi da shi suka canza daga inda da suke kallo suka dawo can suka dawo suna wato kallon al-qibla kallon Ka'aba don haka waɗannan su ba sa jin ba su ji wata wahala ba ta su canza daga abinda suke zuwa ga inda aka ce su koma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayassiruhu lil yusra wanda ya bayar yayi tsoron Allah ya gaskata da mafi kyau ita ce kalmar shahada to da sannu za mu sauƙaƙe shi har sai ya kai ga sauki sai ya kai ga samun sauki saboda haka kamar yadda Ibn Kathir yake cewa wannan al'amari duk da cewa yana da girma akan zukata illa 'ala alladhina hada Allahu qulubahum sai ga wanda Allah ya shiryar da zukatansu wa aiqadu bi tasdiqir rasul suka sakankanci da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake wa anna ma jaa bihi fa huwa alhaqqu alladhi la dhiyata fi kuma duk abin da annabi ya zo da shi shine gaskiya da babu kokonto a ciki kuma Allah subhanahu wataala yana aikata abin da ya ga dama yana hukunta abin da ya nufi yana da damar ya kallafawa bayinsa abin da ya ga dama ya shafi hukuncin da ya ga dama shike da hikima cikakkiya shike da hujja isasshiya cikin dukkan abin da yake yi sabanin wadanda a cikin zukatansu akwai kokonto akwai rashin lafiya da kokonto duk sanda wani al'amari yazo sabo to sai ya kara musu wani kokonto sabo a cikin zuciyarsu kamar yadda su kuma mu'minai duk sanda wani abu yazo daga Allah sabo sai kuma ya kara musu imani sabo a cikin zuciyarsu Allah subhanahu wataala yake cewa amma wa idza ma unzilat suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi ibada fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun Allah ce idan aka saukar da wata sura faminhum daga cikin su zaka ji suna mai ayyukum zadatu hadhihi imana cikin kuwa dai ne wanda ya kara masa imani Allah ce to wanda suka yi imani sai wanda ya kara musu imani suka zan suna farin ciki suna admission wa amma alladhina fi qulubihim marad wanda kuma akwai cuta a cikin zuciyarsu cuta ta munafici fazadatu rijsan ila rijsihim ya kara musu datti da kazanta akan kazantar da suke da ita tun farko wa matu wa hum kafirun suka mutu suna kafirai wanda Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id Allah subhanahu wa ta'ala yace ka ce huwa shi alqur'ani lil ladina amanu ga wadanda suka yi imani hudan wa shifa shiriya ne kuma magani ne walladhina la yu'minuna wadanda kuma su yi imani ba fi adhanihim waqrun akwai wata kakkiyar dalma a cikin kunnansu kunnuwansu wa huwa alaihim ama kuma shi a gurinsu kamar makanta ne ula'ika yunadawna min makanin ba'id waɗannan su ne ake kiransu daga guri mai nisa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allah ce kuma muke saukarwa daga cikin alqur'ani abinda yake waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara baya kara azzalimai komai sai khasara shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna jin wannan umarni na Allah subhanahu wataala sai suka mika wuya ga umarnin Allah subhanahu wataala ba tare da wani inda ba ko wani kai komo daga jin cewa wannan al'amari ya tabbata haka Allah yake so kawai suka mika wuya Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma yace mutane na sallah asubahi a Quba sai wani daga cikin sahabbai ya zo wucewa bayan yayi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo wucewa sai yake cewa qad unzila ala nabiy qur'anu an saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani alqur'ani an saukar masa ayar alqur'ani wa qad umira an yastaqbil alka'ba fastaqbiluha suna sallah yace an saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kuma an umarce shi ya fuskanci alkabala don haka ku fuskanta nan take suna cikin sallah suka juya suka kalli Ka'aba Imam Muslim ya fitar da irin wannan hadisi daga Anas dan Malik shi kuma yana bada labarin mutanen Banu Salima mutanen Banu Salima nan kiblataini kenan a yanzu shi ma yake cewa lokacin da aka saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam a kaddara ta falluba wajen ka fi sama falal walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wani mutum shi ma cikin sahabbai ya wuce ta gaban bani salima suna sallah sun yi ruku' a sallar asuba sun yi raka'a ta farko sun tashi za su yi raka'a ta biyu sun yi ruku'u sai ya yi musu sai ya kira su yake cewa ala innal qiblata qad huwilat an fa canza alƙibla an canza ta an koma Ka'aba nan da nan suka karkata gaba daya suka juya liman ya koma ya fuskanci Ka'aba kowa ya fuskanci Ka'aba to wannan shi yake nuna maka kamalar da'ar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah da manzansa shi yake nuna maka yadda annaba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke nuna cikakkiyar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zarar sun ji an ce annabi yayi umarni sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya sauka babu tsayawa su ce sai sun tattauna da mutum sai sun ji me yasa sai sun nemi sanin hikimar da ta sa a nan take sai su yi dabbaka wannan umarni kuma suna gaskata junansu ba sa shayin wani ka duba sallar rukuni ce daga cikin rukunin musulunci kana sallah kawai wanda zai ce maka ka ji iwon sai na cewa ka canza an canza kawai ka canza kaga sai idan ya kasance mujtama ne mai tsarki mujtama ne da aka san shi da gaskiya ba san ƙarya tana yawo a bakin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da zarar sun fahimci miryar ta wadace ba sa buƙatar cewa kuma sai sun ƙara tabbatarwa sai sun yi aiki to mu gaba wannan sallar dai kun san dai harkar jama'a kuma ji kai kun san harkar da jama'a da jita-jita a dai gaba wannan in so ba a je mu tambayo a yi kwamiti a je a tambayo ba mu wannan shi kadai ya isa ba haka waɗanda suke cewa ba aiki da akhbarul ahad waɗanda kun mutane ba aiki da maganganunsu a aƙida sai sun zama gangan ku sun zama jama'a mai yawa wannan hadisan duk suna bayar da wannan magana suna rushe ta tunda fuskantar al-qibla shar'anta wani abu wani abu ne mai girma ba ƙarami ba a addini haka kawai wani ya zo kawai ya yi maka magana ba tare da ka amince da cewa amintacce ba ne za ka magana sai ba da za ka canza abin da ka sani daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shi yake nuna cewa waɗanda Allah subhanahu wataala ya sa musu imani a zuciya to ba sa jin wani nauyi dangane da wani gubarni da Allah subhanahu wataala zai bayar lai kai ko ka bari imanin nan nasu zai zama wato ya ƙara wato caja su ta yadda babu wani umarni ko wani hali da Allah subhanahu wataala da za su ji nauyinsa shi yasa Allah ya ce inna la kabiratu illa ala alladhina hada Allah wannan al'amari wa innahu la wa in kana la kabiratu illa ala alladhina hada Allah wani al'amari babban abu ne mai wahala amma banda wadanda Allah ya shiryar eh wadanda Allah ya shiryar da su suka yi da imani ba sa daukar shi wani abu cikin sauki kawai ana cewa canza suka canza Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la raufur rahim dole mu tsaya a nan sai dai sati daga ban insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangiji ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh